بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mana barka da wannan safiya ta ranar lahadi wanda ita ce safiyar 15 ga watan shawwal shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 13 ga watan afrilu na 2025 daga wannan cibiya ta musabaka alqur'ani mai girma ta jihar Kaduna da kenan kinkinau a cikin birnin Kaduna a cikin ayyukan tarurruka na ƙara wa juna sani wanda reshen iyaye mata na kungiyar jama'ati zalati bid'a kamata sunna na jihar Kaduna suka shirya an ce zan yi magana akan ululul himma inda nisa wannan tattaunawa tana da dogon tarihi kusan shekara 2 kenan ko sama da haka ake ta wato gayyata ta zuwa wannan taro mai albarka Allah madaukin sarki bai kaddara na sami ikon halarta ba saboda ina ƙara bada hakuri da uzuri akan yanayin da aka samu wato ire-iren wannan gayyata bata tabbata ba amma dai a wannan karo mun yi magana da malam Allah ya saka mishi alkhairi tun cikin watan Sha'ban gab da azumi kenan a inda na tabbatar mai cewa lalle insha Allah a wannan karon din da za a yi zan yi squeezing timetable dina in ga cewa na amsa wannan gayyata muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin wannan tarayya Allah kuma ya sanya wato gaskiya a cikin harsunan mu ya kuma bude zakatun mu dan gane gaskiya da kuma aiki da ita abinda wannan matashiya take nufi ululul himma inda nisa shi kalma ko kuma expression na ululul himma wani sanannen zance ne a gun malamai da masu tattaunawa akan ilimi da Hausa watakila iya cewa kwazo ko wato daukan abu da gaske yi da gaske yi kan jiki kan karfi yadda ya kamata mace musulma ta kasance wajen dauka al'amarin rayuwarta da addininta da muhimmanci babu laifi mai ta'arifin me ake nufi da ululul himma dan mu gane inda wannan matashiya ta fuskanta lafazin al'ulu masdari ne wanda daga ala ya'lu uluwan wanda yana nufin a harshen larabci daukaka ko samun galaba ko samun wato irtiqa wasumu abu ya daukaka ya kai matuka ya samu galaba akan abokan hamayyarsa dan haka aka ce fulanun ala bi ma'ana irtafa ko fulanun ala ala fulanin bi ma'ana qaharahu wa galabahu wana yayi uluwi wato ya ci nasara wanda yayi uluwi ya samu galaba akan abokan hamayyarsa. Shi kuma lafazin alhimma wanda ake samu shi ta'un alhimmatu ala wadni fi'latu yana nufin wato mabda'ul irada, kama yadda Ibnul Qayyim yake fada a cikin littafinsa Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yace asali wannan lafazi yana nufin farkon manufa, amma daga baya an canza mishi ma'ana ya kuma ana nufin ƙarshen manufar, wato abinda mutum zai achieving a ƙarshen manufarsa, to shine himmarsa. Idan ana so a nuna farkon manufa sai a cire ta'un, sai a ce alhammu, kamar da Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha, to farkon tunani kenan, farkon abinda ke fara zuwa cikin zuciyar mutum na khatira cewa ina so in yi kaza, shi ake ce ma alham. Daga nan kuma idan tunanin ya zauna a zuciyarsa ya zama al-khatira, shine tunani wanda ake ta kai kawo a kansa, zan yi ko ba zan yi ba. Daga nan idan ya ƙara haɓaka, ya ƙara zama a cikin zuciya, ya zama irada. To daga irada kuma sai kuma al-fi'l, aikata wannan iradar. To idan aka cimma wannan aikin da ake nema, shine sai a samu al-himmatu, wato an ƙure aikin kenan, an cim masa. Saboda haka lafazin ulul himma za mu iya cewa kamar yadda suke faɗa shine huwa istisgharu ma duna nihayati min ma'alil umuri wa talabil maratibi al'aliya as-samiya, shine ya zama mutum bai yadda da duk wani abu na ƙasa ba, yana neman ya kai ga sama, yana neman ya cimma mafi ɗaukakar manufa a abin da yake. Misali idan kina haddan Alƙur'ani ne, to baki yadda a ce kin zo ba da hadda, kin kasa ba da abin da ake tsammani ba, ba kuma ki amince da a ce wai na sallah kawai kike nema ba, a'a kina so ne ke ma sai kin haddace Alƙur'anin gabaki ɗayansa, kin bayar da shi, kin yi ada'insa, kin an baki certification akan cewa kin iya. Idan a makarantar boko ne, ya zama da cewa an zo jarabawa, to ba wai kina neman pass mark bane, ba kina neman 40% bane, a'a kina tunanin ne ya za a yi kici 100/100, ba za ki haƙura da cewa tunda yanzu kin amsa 60/100, to ai shikenan kin samu abin da zai ba da nasara, to sauran ba sai kin amsa su daidai ba, duk abin da ya sawwaka ko kuma bari ki canki-canki. To ya zama mutum bai yarda da irin wannan tunanin ba, yana tunanin dole sai ya cimma dukkanin manufarsa ta alkhairi 100/100, yana tunanin sai ya yi maximizing, sai ya tantance duka abin da yake so ya samu na alkhairi 100/100, sawa'un a ilimi ne, a rayuwa ne, a zamantakewa ne, a kasuwa, a kome ne. Wannan shi ake ce ma ulul himma, wato ɗaukakar manufa. Idan manufan mutum maɗaukakiya ce, abin da yake nema abu ne wanda yake maɗaukaki, baya son ya taƙaitu akan ɗan abin da ya sawwaka, baya so ya taƙaitu akan irin abin da Bahaushe yake ce ma ai na samu na sallah, ko na samu rufin asiri, ko na samu na abinci, a'a yana so sai ya zama ya samu sumuwi, sai ya samu ɗaukaka akan abin da yake yi na alkhairi. Ita wannan siffa ta neman wato samun ɗaukaka da yin abu yadda ya kamata, ba yadda ya sawwaka ba, tana daga cikin siffan manya, tana daga cikin siffan mutane masu daraja, waɗanda su ne suke cin nasara a rayuwa. Da haka za mu ga Alƙur'ani ya yi mana ishara izuwa ga waɗannan siffofi a wurare mabambanta, kamar faɗin Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Suratul Nuri da yake cewa, yana magana game da mazaje, Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamissalati wa ita'izzaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Allah yace wasu irin mazaje ne, rijal, wasu mazaje ne wadanda la tulhihim tijaratu wala bai'un, kasuwanci ko cinikayya baya wofantar da su, baya dauke hankalin su an zikrillahi, daga ambatan Allah, daga karatun alqur'ani, daga koyon ilimi, daga zikiri, daga salati, wa iqamis sala, kasuwanci da cinikayya baya dauke hankalin su daga sallah, wa ita'iz zaka, kasuwanci da cinikayya baya dauke hankalin su daga bayar da zaka. Wato a yayin da suke aikin rayuwarsu ta duniya, cinikayya da kasuwanci da sauransu, domin suna bin ka'ida na fadin Allah madaukakin sarki, wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, karka manta da abinda kake bukata na rabon duniya. To wannan neman rabon duniya bai dauke musu hankali daga barin asalin abinda yasa Allah ya kawo su duniya, saboda suna da himma madaukakiya wajen neman lahirarsu. A yayin da suke cikin neman duniya, suna ci gaba da ambaton Allah, suna ci gaba da bin dokokin Allah, sannan da zarar an kira sallah za su bar duk abin da suke su je su yi sallah, sannan da zarar lokacin fitar da zakar su yayi za su dauki abin da Allah ya ce su bayar na haƙƙin dukiyar su, su bayar da shi a matsayin zakka. Waɗannan mutane ne masu madaukakiyar manufa a wajen neman lahiyarsu. Shi sa za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan sallar duha, sallan nan da ake raka'a biyu ko hudu ko shida ko kuma mafi yawa takwas a hantsi a irin wannan lokacin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul duha salatul awwabi, sallar duha sallah ce ta mutanen da suka koma ga Allah, saboda a wannan awas din da ake yin sallar duha wani prime time ne, wani lokaci ne mai muhimmanci a neman duniya. Galibin masu kasuwa da masu aikin office da ɗalibai a makarantu da malaman makaranta da duk wani wanda ya ɗauki duniya da muhimmanci, ta wannan lokacin tsakanin ƙarfe 9 zuwa zawali galibi yana wurin neman duniyarsa, kuma galibi zama ya shagaltu da business ɗinsa na duniya, zai wuya ya tuna da wani abu na ibada. To amma in ya zamana duk da haka kai ko ke kin kasance kina lissafe da wannan lokacin kuma kina yin wannan sallar, to yana cewa mutumin da ke yin haka babu shakka ya ɗauki lahirarsa da muhimmanci. To su ne irin waɗanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala wa ita'iz zaka, wato suna nan daga cikin irin waɗanda ake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mutumin da zuciyarsa take ta'allake da masallaci, duk sanda aka yi sallah yana ci gaba da tunanin yaushe za a kira sallah ta gaba. Haka a wani waje Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul Ali Imran kenan, da Allah yake cewa minal mu'minina rijalun, afwan cikin suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbah waminhum man yantazir waminhum man qada nahbah waminhum man yantazir wama badalu tabdila. Allah yace minal mu'minina, daga cikin mu'minai akwai rijalun, akwai wasu mazaje, sadaku ma ahadullah alayhi, sun gaskata wa Allah abinda suka yi masa alkawari na imani da biyayyarsa. Allah yace faminhum man qada nahbah, nahba bil ha, daga cikin su akwai wanda ya riga rayuwarsa ta kare kamar Mus'abu dan Umair radiyallahu anhu, wa minhum man yantazir, a cikin su kuma akwai wanda yake jiran lokaci, aikin da aka sashi ya gama amma yana jiran lokacin mutuwa, kama ainihin sahabi Talha dan Ubaidullah, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana radiyallahu anhu. Allah yace ya khafu wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir, Allah yace ma badalu tabdila, da dai ba su taba canzawa daga yadda suke ba. To za mu ga a cikin irin waɗannan ayoyi ana ambaton mazaje masu himma wajen neman yarda Allah, mazaje masu himma wajen biyayyar Allah, mazaje masu himma wajen da'a ga Allah, wanda Allah madaukakin sarki ya ba su sheda akan cewa sun gama aikin da ya sa su su yi a duniyar nan. Wannan yana da yana masalta mana ulul himmati inda ibadillahi. Haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu a inda yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin cikin suratu Ali Imran. Allah yace ku yi gaggawa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gaggawa ku yi fadi tashi wajen neman gafara daga wajen ubangijinku. Arduha as-samawati wal ard, wanda fadin wannan gafara ya kai fadin sammai da kasa. Allah yace wa iddatil muttaqina, an tanaje ta ga bayin Allah masu yin takawa. Allah ta sa muna cikin su. Waɗannan ire-iren ayoyi ƴan uwa masu albarka suna nuni zuwa ga wato yadda Allah madaukakin sarki ya kiraye mu zuwa ga mu zama masu himma madaukakiya wajen neman yardarsa da neman gafararsa, kada mu yi sanyin jiki. Domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'atallahi ghaliyatun, aljanna kayan siyarwan Allah ne kuma yana da tsananin tsada, da haka sai an aikatu, sai an yi da gaske. Haka nan al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihris ala man ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk, ka zama mai tsananin kwadayi da dagewa akan duk abin da zai maka amfani a rayuwarka. Duk abin da kika san zai amfane ki a rayuwarki, zai kawo miki positive change, zai kawo miki kyakkyawan canji a rayuwarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu kasance masu kwadayi da dagewa wajen samun wannan abu. Wasta'in billah, kuma a nemi taimakon Allah, dan shine yake bada dacewa da abin da zai amfanar da mu. Wala ta'jaz, kar kuma mu zama masu kasala, masu gajiya, masu rauni, masu lalaci. Wannan ma yana kiran mu ne zuwa ga mu zama muna da himma madaukakiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ila a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ginan, zuwa karshen hadisin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun da ke bayarwa yafi al-khairi fiye da hannun da ke karba. Wanda zai je ya kwazo, ya fadi tashi, ya kasuwanci, ya kwadago, ya sana'a, ya cinikayya, ya noma, har ya samu arziki da wadatar da zai iya bada kyauta da sadaka da waƙafi da fi sabilillahi, da taimakon marayu, da taimakon talakawa, da taimakon zawarawa, duk wanda zai iya wannan taimakon, to alkhairinsa ya fi su waɗanda suke jira a basu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wato wabda biman ta'ul, idan za ka bada kyauta ko sadaka ko ciyarwa, ka fara da na kusa da kai wanda suke karkashin ikonka, matanka da ƴaƴanka da iyayenka da makusanta da sauran wato majibinta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairus sadaqati, mafi alkhairin sadaka ma kana an zahari ghinan, abinda mutum ya bayar bayan ya wadata, bayan ya gama abinda yake na wajibi, sannan ya fara na mustahabi. Wannan hadisin shi ma yana kira zuwa ga mutane su tashi su yi kwazo, samu himma madaukakiya wajen neman na kansu, wajen neman halaliyarsu, kar su zama masu son banza ko masu son cin ci da buguzin ko malalata ko masu son cin wato na banza. Wata rana sayyidatuna Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare, yayi doguwar sallah, yayi doguwar tsayuwa, yayi doguwar ruku'u, har kafafunsa suka kumbura. Sai take ce mishi, kai kuwa me yasa kake irin wannan sallah da yawa, me kake nema da baka samu ba? Allah ya maka alƙawari ya ce liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah ya ce zai gafarta maka zunubanka da suka shuɗe da wanda za su zo daga baya, kuma zai cika maka ni'ima sannan zai maka kaza zai maka kaza dan mai ba za ka kwanta ka huta ba babu wani abu da kake bukata sai da Allah ya maka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata arsa nabi yace afala akunu afala uhibbu an akuna abdan shakura kin bazan zama mai so da na kasance bawa mai godiya ga Allah ba wato kenan koda mutun ya samu abin da yake so ya samu inda yana da himma madaukakiya to zai ci gaba da neman abin da ke gaba da haka hasali ma ita kan ita himma madaukakiya tana cikin asalin dabi'ar dan adam wanda duk aka same shi mai lalaci wanda himmarsa ta lalace ya zama yayi kasa to wannan ya saba wa asalin dabi'ar dan adam so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa babu abin da dan adam zai samu ya ji ya koshi sai dai kasa in ta cika masa ciki a kabari nabi yace laukana libni adam wadiyan min zabin labtaga an yakuna lahu wadiya da zai samu wake kan fili cike da zinariya a ce duka dukiyarsa ce sai ya tunanin ya za a yanninka wannan dukiyar so daga alhimmatul aliya tabi'atul bashariyatu wata dabi'a ce ta dan adam abinda ake so dai ya zama mutun ya karkatar da ita zuwa ga abun alkhairi kai ya batta hakanan zuwa ga duniya kawai yan uwa masu albarka iyaye na mata imma muka lura da waɗannan nassoshin da waɗannan maganganun suna nuna mana muhimmancin ya zama na cewa mutun yana da himma akan abin da yake himmarsa kuma ta kasance madaukakiya a koda yaushe wajen abin da yake wannan shi yake sa mutun ya samu abin da ya kamata ya samu wannan shi yake sa mutun yayi achieving wato ya cimma manufarsa ba a cimma wata manufa ta alkhairi face sai an tashi tsaye an yi kwazo ba a cimma wata manufa da za ta kawo canji a cikin rayuwa face sai an tashi tsaye an yi kwazo an yi himma wannan ga dukkanin mutane kenan mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu shugabanninmu da mabiyanmu talakawanmu da masu arzikinmu kowa idan yana so ya ga ya cimma wata manufa to sai ya tashi tsaye ba wuce yana cewa ba a bori da sanyin jiki haka za mu ga idan muka shiga cikin makarantu misali kaman jami'o'i ko manyan makarantu idan aka ce an manna timetable wato jadawali na jarabawa yaya kuke ganin yadda dalibai suke yin wurjanjan ba dare ba rana ana ta karatu ana ta muraja'a ana ta tutorials ana ta neman yadda za a fahimci ina aka fuskanta wani ma baya bacci tsawon dare wasu ma za su taru su yi karatu su yi addu'a wasu su sauke Qur'ani wasu su yi sadaka wasu su nemi addu'a iyaye haka dai dan dai a samu a ga cewa an ci nasara to a irin wannan yanayin da kowa ke ta kokari menene tsammanin ki game da wani ko wata wanda shi ba ruwansa shi ma dalibi ne ko ita ma daliba ce amma ba abin da ya dame su suna ta sharholiyarsu ko suna ta bacci ko suna ta yawace a cikin campus babu shakka da ganin irin waɗannan mutanen abin da za mu yanke musu hukunci su ne waɗannan mutane da ba su san ciwon kansu ba ba su san me suka zo yi nan ba to kamar haka za mu kwatanta game da mutumin da yake rayuwa a duniyan nan amma kuma bai san abin da zai da lokacinsa ba lokaci na ta wucewa yana zaune kawai yana jiran kaddara ko yana jiran wani opportunity da zai zo mishi hakanan ba tare da ya tashi ya nema ba a ce mutum ne gari ya waye ba zai tashi ya yi wata himma ko wani aiki da zai amfani rayuwarsa ko rayuwar iyalinsa ko rayuwar duniyarsa ko ta lahirarsa ba yana zaune kawai yana jiran tsammanin marabbuka yana zaune kawai yana jiran ya ga yadda rana ta fito ta fadi babu shakka wannan zai zama abin takaici abin Allah wadarai idan yana da iyalai za su zama suna cikin damuwa da kunci kuma za su zama sun rasa abin da za su rayu a kai saboda mai gidansu ba yi da himma madaukakiya to wannan ga mafada duniya ma ke na wata ke mai karewa ina kuma game da lahira wanda Allah madaukakin sarki ya kawo mu duniya ne dan mu nemi lahira wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma dan aiwa kowa sakamako da abin da ya aikata ranar alkiyama Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mazaje mutane da aljannu ba sai dan su bauta mini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana bukata wani arziki ko cirewa daga gare su wannan kenan a matsayin kaman matashiya idan muka kalli mace ake bance menene alakar mace da ta samu himma madaukakiya kuma ya zai ta samu himma madaukakiya kuma akan menene ya kamata mace ta zama tana da himma madaukakiya kamar yadda muka sani mace ita ce rabin wannan al'umma kuma ita ke haifar duka rabin wato kamar da suke cewa almar'atu nisful umma wa talidu nisfal akhar mace ita ce rabin al'umma sauran rabin kuma wato mu mazaje inda aka ga namiji mace ta haife shi sai da ke ga wani gwarzo sawa'un malami ne ko jarimi ne a cikin aikin jihadi soja na musulunci ko shugaba ne ko attajiri ne kowane irin ɗaukaka namiji ya samu to dai ƙarshe ne za a tarar cewa mace ce ta haife shi mace ce take kula da shi tun yana ɗan jariri har ya zama haka kuma in ya tashi aure mace zai aura saboda haka ba zai iya kauce ma kasancewar shi ɗa ga mace kuma miji ga mace ba kuma waɗannan mataye guda biyu da suke kewaye da shi mahaifiyarsa da kuma matarsa ta aure sa da tasiri sosai wajen kasancewarsa yadda ya zama ko ya samu nasara ko aka san haka saboda haka din da aka samu mace ta zama mai nagarta to zaka ga al'umma ta samu nagarta za ta haifar da al'umma ƴaƴa na gari za ta haifar da mazaje abin alfahari za ta haifar da jarumai wanda suke za su kare addinin musulunci za ta haifar da masana waɗanda za su kare al'umma su karantar da su duk sanda mace ta zama ta samu barna ko ta samu lalacewa ko ta gaza daga ada'in muhimmata a cikin al'umma babu shakka sai an ga tasirin haka a cikin al'ummar da haka za mu ga cewa al'ummar nasara al'ummar yammacin duniya take cikin crisis take cikin tashin tashina game da al'adu da ɗabi'unta me yasa saboda mutanen yammacin duniya sun sahale wa ɗiyamace dukkanin hanyoyin lalacewa kuma sun yi inkarjin ɗinta sun ƙarfafa mata gwiwa akan cewa ta yi ƙoƙari ta ga ta lalace da tunanin cewa wannan lalacewan ci gaba ne ko ɗaukaka ne ko kuma wato wayewar kai da haka a yanzu za mu ga cewa al'ummomin turawa da sauran mutanen yammacin duniya sun wayi gari ba su da alƙibla game da meye makomarsu akhlaqiyan a wajen wato ɗabi'u da halaye ko da suna da ci gaba na kimiyya da fasaha ci gaba na tattalin arziki ci gaba na ƙarfin faɗa aji a siyasar duniya amma sun samu kansu a cikin sawarwara game da ɗabi'u da al'adu zamantakewa wannan ya faro daga yadda suka lalata martabar ɗiyamace suka canza mata alƙiblata suka canza mata mental make up tunanin ɗiyamace a ƙasashen turawa ya canza daga matsayinta na uwa matsayinta na ɗiya matsayinta na jagora a cikin gidanta ya koma kawai ɗiyamace ta zama kamar wato wani abun wasa wanda kowa kawai zai yi amfani da shi gwargwadon buƙatarsa ta zama ul'uba ta zama toy ta zama ebbi abin wasa da kowa zai yi amfani da ita gwargwadon buƙatarsa daga nan al'ummar turawa suka lalace to mu al'ummar mu alhamdulillahi muna godiya ga Allah da har yanzu duk da muna kallon turawa a matsayin wasu gwaraza wato sauran al'ummar duniya duka haka suke mu turawa wannan kallon amma dai alhamdulillah mu a kasashen mu na Afrika, kasashen bakakin fata, a kasashen musulmai, a kasashen mu na Najeriya, kasa Hausa da Arewa, har yanzu muna da ja'in ja da su, ba mu yadda mu biye ma al'adun su 100% ba. To wannan ya taimake mu wajen muka iya ci gaba da samuwa da huwiyyar mu da identity din mu da sabawa nasu. Zaka ga a duk inda aka biye musu aka dauki dukkanin al'adu da tunanin su, to zaka ga an samu lalacewa kwatankwacin irin tasu. Amma a duk inda ake wannan resistance din, wato mace ta ci gaba da jin cewa ita ba baturiya bace, ita musulma ce, ta sa hijabin ta, ta kebance kanta, ta mutunta kanta, ta san bambancin ta da maza, ta san mutuncin ta a cikin al'umma kamar yadda muke a yanzu, to zaka ga cewa al'amarin mu yana ci gaba da samun wato ta goma shi. Al'umma tana ci gaba da haifar da ƴaƴa na gari, al'umma tana ci gaba da tafiya akan tafarki madaidaici. Duk sanda kuwa muka sallama diyamaci zuwa ga Turawa, zuwa ga tunanin su, zuwa ga al'adun su da aqidar su, to yadda suka karkace din haka zamu karkace. Saboda kuwa akwai tsananin bukata i zuwa ga ci gaba da diyamaci tarbiya wanda dace da tunani na addinin musulunci, ta dace da ka'idojin shari'a musulunci, dan ganin cewa an ci gaba da samun ajiyal, wato generations na mutanen kirki masu addini da mutunci da sanin ya kamata da al'adu na gari. Zan yi mana amfani da wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama matashiya game da ambatan yadda ya kamata mace ta kasance, kuma menene madaukakiyar himma a gwammace. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Na san galibin mu mun saba jin hadisin, mun san shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisin, kamula minar rijali kathirun. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace maza da yawa sun samu kamala, wato sun cika sun batse akan duk abin da suke. Idan a ilimi ne za a same su manyan masana, idan a wadata ne tattalin arziki ko a siyasa ko a kasuwanci ko a jarintaka, duk abin da namiji ya dauka yana samun dama da zai iya kaiwa din da yake so ya kai, saboda ba shi da kuyud, bai da takura akan abubuwan da zai iya yi. Diyama ce ba ta iya tashi ta baggarin su haka nan ta tafi wani gari ita kadai, shari'a ta haramta mata, kuma iyayenta ba za su batta ba, ko mijinta ba zai batta ba, ko ta tafi ta kama, ta tafi kawai ta kama wata sabga. Yanzu mutanen nan garin Kaduna misali, yanzu zamu yi kirga samarin Kaduna da suka tafi Lagos ko Abuja ko suka bar Najeriya ma dan kawai su tafi su nemi kuɗi, suka zama ƴan cirani ko ƴan kasuwa ko ƴan kwadago, ba za mu yi kirgayen su ba. Kuma duk wanda ya tafi a kawai sai dai a gaba a gane shi. Amma duk mace za ta ce bari ta yi irin wannan abu, me za a fassara ta? Yar bariki, ta tafi yawon bariki. Saboda haka duk mace mai mutunci ba ta yi haka ba, kuma ubanta ba zai batta ba, mijinta ba zai batta ba, ƴaƴanta ba za su batta ba. In kaga ta yi haka, to ta zama yar baya ga dangi ne, ta zama wato ta zama zare, an ware ta daga cikin mutanen kirki. Za a yi ta kuka, kuma ana Allah wadare, ana addu'an Allah ya shirye ta. Wato ita mace tana da kuyud wanda namiji bai da shi, sannan namiji zai iya yayi ta faɗi tashin neman kuɗi da neman ilimi da neman duniya har yi shekara 30, 35, 40 bai yi aure ba, kuma har yanzu ana ganin time din shi ne. Amma mace da zaran an haife ta za ka ga an fara tunanin yaushe za ta yi aure, tun da aka haife ta. Allah nuna mana ranar auren ki, ba ka ake zuwa idan an zo barka, tun tana yi karama an fara tunanin aure. Kusan da uwata ta ga wani abu ta sayar, ce bari na aje ma wance na bana tana, kuma ce ta kai shekarun girma tun daga 18, 25. A tsakanin wannan shekarun kullun fata ake Allah ya kawo miji na gari a yi mata aure. Tana wuce wannan shekarun bata yi ba, za a fara ganin kamar ta yi latti, za a fara tunanin wance to ko lafiya ko tana koran samarin nan ne, har a ce kai ko aljanu ne ma da ita, algama ta mala a sa ta addu'a. har a dinga yi musu izgili. Yanzu ba ku ganin cewa wai lokacin tahajjud sai a ce wai duk matan da ke fitowa tahajjudi, ɗan mata wai ba su da wata bukata banda neman miji, kaman duk duniya ba su da wani achievement da za su yi a cibi in ba neman miji ba. Wata ta je wannan tahajjudin da mata da mijinta za ta aura, wata mata yi auren, wata an sa rana, amma saboda izgili da shedanci da na mutane wai sai a ce wai neman miji kawai suka je. Ban ce wai neman mijin wai ba abu ne da za a nema, amma dai a ce shi kadai ne a cikin rayuwa ga diyamaci. Su mazan da suke zuwa su ne saba musu wannan tunanin, saboda su maza ne. Duk matar da ta kai shekara 30 budurwa ba ta aure ba, da ita da iyayenta duk suna cikin damuwa cewa Allah ya ba ta miji na gari. Amma ɗansu na miji ɗan shekara 40 suna ganin ba kuma wata rana zai yi. Daka shi yana da opportunities wanda suke open-ended, wanda ba su da iyaka. Daka maza da dama suke samun kamalar da mata ba sa samu. Shi ne Annabi ke cewa kamula minar rijali kathirun, maza da dama sun samu kamala. Walam yakmul minan nisa'i, Nabi ya ce mata ku da yawa ba su samu kamala ba sai ya ambaci guda hudu. Ya ambace su ne a matsayin wato a matsayin rumuz, ire-iren mata da ke iya samun kamala su ne masu irin siffofin waɗannan matan. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wace? Asiya ko imra'atu fir'aun. Ya ambaci Maryamu bintu Imran mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam. Ya ambaci wace ce? Ya ambaci Khadija radiyallahu anha. A wata riwaya ya ambaci Fatima ibnatu. Akwai magana mai yawa akan waɗannan riwayoyin. Sannan sai ya ce wa fadlu Aisha ala sairin nisa'i ka fadli Faridi ala sairi ta'am. Falalar sayyidatuna Aisha radiyallahu anha akan sauran mata kaman falalar wani abinci ne da Laraba suke ce ma athrit. Athrit kaman dambun nama yake, kaman farfesu na nama zalla ko wani abu makamancin haka, kaman fate Laraba suke shi amma nama ne zallan shi. Yace to kaman falalar wannan abinci, saboda wannan abincin a gumba Larabe abinci ne na alfarma, abinci ne mai gina jiki, abinci ne da zaka iya cin shi ko da yaushe, abinci ne da duk in kai bako komai girman shi in ka bashi shi baka takaita ba, ka kyautata. Kuma abinci ne da har yanzu Larabawa suna cin shi tun zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har yanzu ana cin irin shi. Kaga yana cewa abinci ne kenan mai albarka. To haka Aisha take a cikin sauran mata tunda ana labarin ta kuma har yanzu, kuma tunda ba a irin ta ba kuma har yanzu. To waɗannan matan da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace sun kai sun kawo, wato suna da himma madaukakiya. Menene sababin samun himma su madaukakiya? Shine abin da zamu kalla a matsayin yadda mace take samun himma madaukakiya, shine sai ta yi fice a cikin sauran mata ta fuskar irin aikin da waɗannan matan suka yi. Idan muka dauki Asiya bintu Muzahir imra'atu Fir'aun radiyallahu anha, kuma da Allah ya bamu labari yake cewa wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata Fir'auna idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min Fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Allah ya ce ya buga misali ga mu'minai sha'anin matar Fir'auna, a ce mace ce mutum ya kirki mumina mai biyayya ga Allah, sai Allah ya jarabce ta da miji kafiri. To yana daga cikin hanyoyin da mace ke bi ta samu ɗaukaka shine ta iya tsira da imaninta a gidan aure, gidan auren da ta samu kanta a cikin jarabawa na rayuwa da wani miji mara kirki. Shine abinda Asiya ta yi. Mijinta kasar gumin kafiri, wanda Allah bai taba halittar kafiri a duniya irinsa ba, shine Fir'auna. Kamar yadda aka sani, Allah ya ce inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'auna mutumin banza ne, ya kai matuƙa har yana cewa ma ana rabbukumul a'la, kamar yadda aka san labarinsa. To wannan mutumin banzan, wannan kasir gumin kafirin, sai kasance Allah ya jarumci wannan mata mumina da kasancewa a ƙarƙashin igiya auren sa. To abin da ke faruwa da mafi yawan mata, sai Allah ya tsare ta daga faruwa haka. Mafi yawan mata da suka auri miji, to abinda suka tarai yana yi shi zasu, kamar da ka'ida take cewa almar'atu ala dini khaliliha, ko almar'u ala dini khalili, mace tana bin addinin mijinta ne. Na san dukkanin ku za ku yi buga misalin wata da kuka sani, ko wasu da kuka sani wanda da tare ake harka addini, da su ma suna cikin nisa'u sunna, suna ustazai da komai, amma saboda sun auri wasu irin mazaje masu wani tunani daban, watakila yanzu ba ta saka hijabi, watakila yanzu ba ta harka addini, kai watakila wata ma yanzu ake ganin ta a cikin muzahara ta yan shi'a. Ana samun haka saboda raunin mace wajen iya tsayawa akan addini idan mijinta ba abin da yake ba ke. To wannan ba ta samu kamala ba, amma ita Asiya ta samu kamala saboda ta tsaya ta yi addinin, tana addu'a tana cewa ya Allah ka tseratar da ni daga Fir'auna da shi da mummuna aikin shi, ya Allah ka tseratar da ni daga mutane waɗanda suke wato masu saban Allah. Wannan yana daga cikin abinda yake samun mace ɗaukaka, shine ta dage akan addini da nagartarta, ko da mai gidanta baya kan irin wannan nagartar. Allah ya ce wa Maryam ibnati Imran lati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min al-qanitin. Ya buga mana misali da ɗayar, ita ce wadda aka ambata ta biyu, ita ce Maryamu alaihi salam, mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Mun san labarin Maryamu da irin gwagwarmayar da ta yi, ta kiyaye al'auratta, ta kiyaye mutuncinta, har Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta, ya ba ta dama ta zama mahaifiyar Annabi Isa, kuma ta haife shi a bisa yanayin da ya saba wa al'ada yadda ake haihuwa. Wato ba tare da ɗa namiji ya kusance ta ba, ba tare da ta yi aure ba, ba tare da ta yi zina ba, Allah ya sa mala'ika ya hura mata iska, ciki ya shiga jikinta, kuma ta haife shi bayan lokaci ya yi. To wannan yana daga cikin abin da ke samun mace ulul himma, shine kare mutuncin kanta, ta zama kamanniya daga barin duk wani abu na lalata da fitsara da fasikanci da rashin mutunci. Idan mace ta kame daga haka, za ta samu maɗaukakiyar himma a tsakanin alaƙarta da Ubangijinta. Kamewa daga ɓarna, daga fasadi, daga zina, sawa'un mata aure ce ita ko budurwa ce ko bazawara, ya zama ta kame kamar yadda Maryamu ta kame. Wannan yana sama wa da mace ɗaukaka, maɗaukakiyar himma a wurin Ubangijinta. Sannan Allah maɗauki sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma Khadija, wato waɗancan su ne mataye mafiya ɗaukaka a cikin al'ummominsu, kamar yadda a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu nisa'iha Maryamu wa khairu nisa'iha Khadija, wato a cikin matan banu Isra'ila mafi alkhairin mace ita ce Maryamu, a cikin matan al'ummar musulunci kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi alkhairin mace ita ce Khadija radiyallahu anha. Nana Khadija kamar yadda muka sani ita ce uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda ta aure shi tun kafin ya zama manzo, kuma ta zauna da shi har ya zama manzo, daga shi sai ita bai mata kishiya ba, kuma ta yi imani da shi sa'ata izin da ya gaya mata a masa wahayi. Har ma malamai suna ganin tsakanin ita da Sayyidina Abubakarin wane ne ya riga yin imani, wanda a zahirin gaskiya ta riga a Sayyidina Abubakarin imani. So daga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wannan kogo wurin ta yazo a gida, bai tsaya a wurin abokin Sayyidina Abubakar ba, kuma yana gaya mata ta ce ta yadda, kuma ta ci gaba da taimakonsa akan wannan aiki da yake na isar da saƙon Allah har zuwa mutuwarta. Ta taimake shi da tunaninta, da shawarwarinta, da dattakunta, da dukiyarta, da taimakon ‘yan uwanta ma, wato ta sanya su su ma su taimaka mishi, kamar ta kai shi wurin Warqatu ɗan Nawfal ya ba shi shawara, wanda Warqatu ɗan Nawfal kawunta ne. don haka mace na samun daukaka har ila yau ta zama mai ululul himma ta hanyar taimakawa mijinta akan abinda ta same shi a cikin alkhairi. Ta same shi yana malanta, yana kasuwanci, yana aikin gwamnati, yana kaza, duk abinda yake na alkhairi ta zama abokiyar taya shi wannan aikin, yadda Khadija ta zama abokiyar taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin annabtarsa. Shi yasa har bayan ta rasu, har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dukkanin auratayya da yayi, bai gushe ba yana ambatanta, bai gushe ba yana shi mata albarka, yana yi mata addu'a, bai gushe ba yana sada zumunta da kawayenta da ƴan uwanta. Har wata rana sai tana Aisha radiyallahu anha abin ya kuleta, take cewa wai kai me yasa kake yawaita ambatan wata tsohuwar mata wanda tuni ta riga ta mutu tuntuni, Allah kuma ya canza maka da tafita. Yace mata Allah bai canza mu da tafita ba wallahi. Sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata daya yana wa Aisha tariyar wannan zancen, kullun sai ya kwankwasa mata kuba kuba dakin ta ya kwana, bai ce Aisha kina jina ina ƙara tunanin ki cewa Allah bai canza mu da wata Khadija ba, da haka ki san madayin ki. Saboda irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wafa'i wajen tuna alkhairan Khadija. Sannan sai sayyidatuna sayyida nana Fatima radiyallahu anha tace ya manzon Allah kana taba mutane aljanna, kana cewa Allah ya ba wa ni aljanna, ni mahaifiyata baka faɗi abinda Allah ya bata ba. Sai yace Allah ya nuna mini gidan da ya tanadar ma mahaifiyarki, wani gida ne a cikin aljanna na gilashi wanda ana ganin cikin sa daga wajensa, wanda kuma a cikin sa babu hayaniya babu daga murya. So dama Khadija ta kasance mace ce mai nutsuwa wanda ba taba jin tana bayayya ko sa'in sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, taba jin ta yace eh ta ce a'a, ko yayi magana ta ce ba haka ba, ba taba jin ta yi wannan ba. Kuma wannan matar jama'a kan mu manta mace ce madaukakiya ta fuskar dangantaka da wadata da Allah ya bata, wanda tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadata abun hannu, kuma tana taimaka masa. Sabanin mafi yawan mace a yanzu idan har Allah ya jarabci mijinta cewa ta fi shi wadata, ta fi shi abun hannu, ko kuma har tana yi masa wani abu cikin ayyuka na yau da kullun da ake yi da kuɗi, to sai iya abin da ya gani na gori da rashin mutunci, zai wuya a ce ta yi mishi wannan alkhairin, kuma ta iya jin cewa shine in charge, musamman ran da dai yace zai auri wata ce to shikenan duk wani tallafi da nake maka na daina, ba kana ganin karfinka ya kawo ba. So dama mata suna irin wannan butulcin, da tana taimakon miji ana zaune ana rufawa juna asiri, abinka da mu kuma maza daga na ganin mu yaje ya gautace yana so, to shikenan duk wani alkhairi da yake gani ya daina ganin shi. Kuma za ta zo ta faɗa a cikin kawaye a ziga ta a ce ai wallahi maganin shi kenan, tunda ya ce shi ba dan goyo bane, karki sake yin kaza. To wannan ta mai da kanta baya, bata zama irin Khadija ba, bata yi koyi da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da duk waɗannan mata suka yi suka samu ɗaukaka. Sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Aisha radiyallahu anha, yace ta samu tana da fifiko akan mata. To menene abin da ya baiwa Aisha fifiko akan mata? Shine bangaren da ya rage zama ambata. Mun sani cewa Aisha radiyallahu anha ta kasance mace mafi soyuwa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin kishiyoyinta, kamar yadda Umar ya gaya ma Hafsa yake cewa karki samu damuwa saboda kin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi son Aisha akan ki. Ya gaya wa Annabi wannan yace law ra'aytuni hina dakhaltu ala Hafsa fa qultu laha la yughrannaki an kanat jaratuki awda aminki wa ahabba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisha. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka cewa kake so, yace Aisha, aka ce daga mazafa, yace babanta. To ta samu wannan soyayya a gun miji, amma kuma Allah ya mata wata jarabawa. Jarabawa biyu Allah ya mata. Jarabawa ta farko shine kamar yadda babanta ya gaya mata sayyidina Abubakar yake cewa ki yi hakuri, duk mace in ta zama tana tsakankanin kishiyoyi kuma Allah ya sa mijinta na tsananin kaunarta, to kuma sai Allah ya jarabce ta da kishin kishiyoyi. Sura kan kika zama ilele agun miji kake dauka shikenan ai komai lahiya lo dole kuma ki biya farashin wannan samun fadadin ko dole zaki ga dukkanin kutun gwila da dukkanin makirci zaki ganshi wata mata yi miki asiri dan ta raba ki da mijin abu na farko ke ta fuskanta ta fuskanci jarabawa kullun ana gaya mata magana tana mayarwa ana bayayya da ita musamman tsakaninta da Zainab abu na biyu kuma shine duk yadda kika zama kina da soyuwa a wurin miji sai kuma aka waye gari cewa baki haihuwa Aisha bata taba haihuwa ba a gurin mata ai wannan nakasa ce a ce mace bata haihuwa dole an go ana fada ko ana mai kuke ce mishi tacan baki dole ai mata guri ko ce to mu dai mu sani ba ma wannan dai ko dai namiji mai gidan nan ya auro sai dai a ci abinci ai kashi in fitsari gangan ne ka za ta yi mana za a yi ta gaya mata wannan munanan maganganun saboda ka za ta jina ƙasa a cikin rayuwarta za mu ga yadda mata a wannan zamanin suke faɗi tashi wanda ba su samu haihuwa ba a je asibiti a je gun mai maganin gargajiya a je Islamic chemist dabaru iri-iri har a je a yi irin mai ake ci mishi wani da ake yi na asibiti ga su nan dai iri daban-daban dabaru babu wanda ba a yi don dai a ga cewa an samu an haihu din hasali ma a yanzu a zamani babu abin da ba sa yi kai wata ma har gurin boka za ta je Allah ya kyauta to abin da ake so mu fahimta a nan game da Aisha ya aka yi ta fifici sauran mata shine idan Allah ya miki wata jarabawa kamar rashin haihuwa kamar rashin samun aure baki samu miji kin aura ba ko kuma kin yi aure mijinki ya rasu ko kuma kina tsakanin wasu kishiyoyi waɗanda suke takura ma rayuwarki san hana ki sakat duk wani yana cikin jarabawa da mace ta yi samun kanta to sai ki amfani da wannan damar ki wani abu wanda zaki amfana shine abin da Aisha ta yi sai ta nace wajen koyon ilimi Aisha ta zama cewa a cikin tarihin musulunci ba a taɓa yin wata mace malama a duniya irinta ba har yau tun da ba yi ba kuma yanzu ba za a yi ba tun da mijinta shine malamin farko cikin malaman musulunci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nace da sauraron karatu da tambaya wani lokaci haka ma za ta kure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ce me yasa ka ce kaza ai Allah ya ce kaza ka kuma ka ce kaza me aya kaza take nufi ta dinga yawan tambaya sai Allah ya bata ilimi mai yawa sai Allah ya bata daraja wanda a cikin mutane bakwai da suka fi kowa nakalta hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce mace da sauran maza ne ta rawaito hadisai sama da 2000 daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya bata dama ta dade a duniya ta karantar ta yi wa'azi ta yaye dalibai suka zama malamai su Amratu wanda ya dakin ta ne su Urwatu dan Zubair wanda shi ma dan dakin ta ne Urwa sai da yake cewa babu wani hadisi da Aisha ta karantar sai dai zama naji shi akalla so uku wani naji shi ya kai so 30 wato ta fada a gabana ta kara fada ma wasu inji ta kara fada wa wasu inji har ya zama babu wani abu take fada sabo a wajena sai suka zama manyan malamai da suka gaji iliminta suka yada shi to abinda wannan yake nufi shine idan kika samu kanki a cikin wata jarabawar rayuwa mutuwa aure ko rashin aure ko kwanzagwar makishiyoyi ko uwan miji ko wani abu makamancin haka to sai ki amfani da wannan damar sai ki abinda zaki amfana ki amfanar sai ki dage ki haddan alqur'ani ki ilimi na musulunci ki na boko ki sana'a ki gwagwarmaya har ki samu himma madaukakiya game da sha'anin ilimi shine abinda Aisha radiyallahu anha tayi wanda yasa hayin da ake ambatanta bata taba haihuwa ba amma kuma an wayi gari har yanzu ana ambatanta ana mata addu'a saboda iliminta ta samu damuwa da jarabawa kishiyoyi amma ba wai zuwa take kawai ta kunshi a daki ta kuka ko ta Allah isa ba in sun fara ita ma sai ta mayar sai kuma ta ga me za ta yi wanda ita ma za ta kunsa musu irin haushin da suke kunsa mata. Wata rana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta gaya mata magana tana mayarwa, ha yana cewa inna habnatu abibakari, yace ai na san za ta rama a rina da ita. Saboda haka gashi dai an fita shekaru, wasu ma sun taba yin aure kafin su auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wato suna da experience kenan. Kisa aka aure miki bazawara cikin yi da gaske, tana da wani experience ko? To amma duk da haka bakinta bai mutu ba, kuma bata kasa mai da martani akan abin da aka yi mata ba. To waɗannan suna daga cikin abin da ke baiwa mace himma madaukakiya, shine ta zama cewa ta yi amfani da damar da ta samu, ta yi abin da za ta amfana. Saboda haka sai kowace mace ta duba ta ga a cikin ire-iren waɗannan mata, Maryamu, Asiya, Khadija, Aisha, Fatima radiyallahu anhunna ajma'in, wacce ce yanayin rayuwarta da situation ɗinta ya dace da irin naki, sai ki ɗauke ta a matsayin model. Idan wato Allah ya jarabce ki da wani miji ne mara kirki mara daraja, to yanayinki ya dace da irin yanayin Asiya kenan, sai ki ɗauki rayuwar Asiya a matsayin abun koyi. Idan Allah ya sa kuma ke mace ce tsakankanin kishiyoyi, to yanayinki ya dace da irin na Aisha kenan, sai ki ɗauki miki abun koyi. Ko Allah ya jarabce ki da cewa ba ki haihuwa ko wani abu makamancin haka. Idan Allah ya sa kuma ke mace ce attajira wata ke da wadata da miji wanda bai kai wadatar ki ba, to yanayinki ya dace da yanayin irin na Khadija kenan radiyallahu anha, to sai ki ɗauki ta a matsayin abun koyi, sai ki ga ya za ki amfana da rayuwarta da take-takenta da ɗabi'unta wajen ganin cewa ke ma kin inganta take rayuwa. To wannan kuma yana nufin kenan dole iyayenmu mata sai kun tashi kun yi ilimi mai zurfi, domin kusan waɗannan matan, kusan tarihinsu, kusan rayuwarsu, kusan tafasil na al'amuran yau da kullum da suka gudana a lokacin rayuwarsu, domin ba ka iya koyi da mutumin da ba ka ma san shi ba, wataƙila sunan shi kawai kake ji. Su dai sun samu shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutanen kirki ne masu alkhairi, da haka sai mu koyi da su, koyi da mutanen kirki, ko da ba za mu iya zama irinsu 100% ba, wanda ba zai iya zama irinsu 100% ba mutanen kirki, to abinda ake so sai ya koyi da su. To baya ga waɗannan matan, akwai kuma mata da yawa da suka samu ɗaukaka akan abubuwa mabambanta a cikin zamanin musulunci tsawon zamani har zuwa yanzu, waɗanda dukkaninsu ababe ne na akalla a yi koyi. Alal misali, akwai mata cikin mashahuran sahabbai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zama abun koyi, irin su Ummu Salama, irin su Rumaisa mahaifiyar Anas bin Malik, irin su Ummu Darda As-Sughra da Al-Kubra din ba, da ire-iren suna nan cikin irin su Ummu Aiman, irin su Juwairiya bintul Harith, ga su nan cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin matan sahabbai mutanen Makka da mutanen Madina, waɗanda kowacce aka ɗauka rayuwarta darasi ne mai zaman kansa wanda za a ɗauki fa'idoji masu yawa a ciki. Haka nan a cikin tabi'ai wanda suka biyo bayansu, irin su Hafsa bintu Sirin wanda malama ce cikin malamai, da ire-irensu a cikin na bayansu haka, kamar sayyidina kamar Imam Malik ya da wata ɗiya da ake ce ma Fatima, wata kasance malama ce cikin malamai a zamaninsa, ɗaliba ce ta ilimi, tana zama tare da Maliku bayan labule, tana sauraron karatun da ɗalibansu suke. Haka nan akwai wasu mata cikin masu sarauta, ko matan sarakuna, ko matan manyan mutane, manyan ƙasa, wanda su ma suka nuna misali na abun koyi a cikin mata da suka samu ɗaukaka ta himma wajen alkhairi. Irin wato waɗanda irin wata mata da ake ce ma Zubaida bintu Ja'far al-Abbasiyya, wata mata da ta ce da dukiya mai yawa wajen ayyuka na taimako da agaji da waƙafi, irin su Sukaina wadda jikar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama, wadda ta shahara wajen bauta Allah da karantarwa, ta rayu a ƙasar Masar, irin su Karima wadda ta kasance malama ce tana karanta da ta sayi al-Bukhari, akwai wani malami da aka yi a wasu zamanin a baya-baya ana ce mishi al-imamu abul hajjaj yusuf al-mizzi rahmatullahi alayhi al-imamu al-mizzi ya aure wata malama wadda ya rayu da ita wadda take abin misali a cikin mata tana taya shi aikin karantawa tana da islamiya ta matan aure a cikin gida wanda wannan islamiyar an ba da labarin cewa mata da yawa sun sauka alqur'ani wasu sun haddace shi wasu sun zama malamai sannan idan yazo da daddare ya shigo gida yana rubuce-rubuce na littafansa idan ya gaji sai ya mika mata alƙalam sai kawai ki shingida a gefe yana yi mata imla'i ita kuma tana rubutawa kamar yadda ake kina rike da computer mai gida yana karanta bayanan ki kuma kina rubutawa kina type da haka ya rubuta littafan shi shi sa da Allah ya mata rasuwa gaba ɗaya fita daga hayyacinsa tunda ta rasu wata shida yayi bai da lafiya bai saurara ba sai da yabi sawunta kuma dama yayi wasiki cewa a rufe shi kusa da kabarinta saboda tsananin duka dalibai da kowa an san cewa malamin yana tsananin kaunar matar din da ya zauna malama ta ce kaza malama ta yi kaza shi sa bai taba mata kishiya ba ne ya ja mata wannan shine a daukakar himmata a wajen kula da mijinta da taya shi abin da yake saboda kan mace tana samun daukaka ne na himmata a yadda ta samu kanta ta fuskar wani irin matsayi take da shi na diya ko mata aure ko uwa ko makamancin haka da kuma irin mutanen da suke kewaye da ita sai ta yi istiglalin wannan fursar sai ta ɗaukaka himmata sai ta yi abin da ya kamata da lokacinta mace ba ta samun ɗaukakar himma a wajen koyi da maza cewa sai ta shiga irin rigan maza ko ta zama kallabi tsakanin rawuna ko ta zama woman leader da irin wannan abubuwan da yanzu ake zuga mata cewa su da maza ɗaya ne ba ta samun ɗaukaka da wannan sai ta rasa matantakarta za ta rasa mutuncinta da kamalarta da kimarta ta kiyamace kuma za ta zama abin latsawa a kowane kare da doki amma tana samun ɗaukaka ne idan ta yi maintaining matsayinta na mace kuma ta yi amfani da damar da take da shi ta ga ta yi abin da ya kamata da lokacinta da basirarta da kuma wato dukiyarta ko halin zamantakewarta mace ba ta samun ɗaukaka ta hanyar ja-in-ja da miji ko raina miji ko ɗaukar ɗabi'ar cewa ita ta riga fa ta waye ba za a sake yi mata wani dabara ba ita ta san ciwon kanta ko ta san ƴancin kanta ko ta san haƙoƙinta da duk irin wannan zuga-zugin da ake wa mata a wannan zamanin nan ake nuna musu cewa da su da maza ɗaya suke mace ba ta samun ɗaukaka da wannan sai dai ta samu depression sai ta samu cutar ciwon damuwa masu zugatar za su gama zugata su watse su ba ta waje san take neman agajinsu ta neme su ta rasa akwai wasu ƴan irin wannan ɗabi'a ta kishin mata da aka wayi gari kawai bayan ta gama zugayen mutane akan cewa aure na ƙasa ne aure gidan yari ne na mace aure kaza 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 ne kawai sai a wayi gari a ita kuma ta yi aure bayan ta gama halakar da mutane ta gwada shaitani ya ce kenan ta gama zugayen mutane cewa kada su yi aure ita kuma kawai ta lallaba ta je ta yi aure a banta sannan sai su wayi gari suna sallallami suna Allah ya isa cewa an cuce su ba su haka bane abu tun farko ba su bi Allah ba ba su bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma su bi ɗabi'a ta garba Allah ya yi maza da ɗabi'a daban ya yi mata da ɗabi'a daban Allah ya tsara mu kowa daga cikin irin yanayin abu da ya dace da ɗabi'arsa sannan kuma Allah ya sa mu yi tarayya a wasu abubuwa to inda Allah ya sa mu yi tarayya mu yi tarayya inda Allah ya sa mu daban-daban kowa ya tsaya a matsayinsa Allah ya sa mu yi tarayya a wajen neman aljannarsa kuma ya amal min as-salihati min dhakarin aw unsa Allah ya ce wa huwa mu'minun wa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira kamar yake cikin suratul nisa Allah ya ce wanda duk ya aiki na gani daga cikin maza ko mata dan neman aljanna kuma yana mumini, Allah ya ce waɗannan zan shiga da su aljanna kuma ba za a tuce su ba. To wajen neman aljanna da maza da mata duka ɗaya ne a tashi a nemi aljanna. Amma wajen ɗabi'ar rayuwa da duties da aka yi prescribing ma kowa, to kowa da irin abin da Allah ya sa mishi zai yi. Abin da Allah ya sa maza za su yi, mata ba za su yi ba. Abin da Allah ya sa mata za su yi, maza ba za su yi ba. To kowa ya tsaya matsayin shi kenan sai a zo na lafiya. Ina ganin ya kamata in saurara haka saboda kanna yi dogon zance wanda zai sa a fara manta farkon shi. Idan zance yawan lokaci sai a manta farko a rike ƙarshen ko kuma a fara cakwar alƙaluma wajen rike zancitukan. Ina godiya ga masu tsara wannan tsari tun daga wato shugabanni na ƙungiya da shugabannin ɓangaren mata da sauran waɗanda suke tsaye a kai da suka bani wannan dama kuma suka matsa wajen ganin cewa koyaye ne na zo na yi wannan muhadara. Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya karɓa mana mu da su ga baki ɗaya, sannan ku kuma da kuka taru kuka saurara ina muku addu'a da fatan alkhairi, Allah ya saka muku alkhairi. Abinda na faɗa wanda ya zama gaskiya Allah ya ba mu ikon aiki da shi, kurakurai kuma Allah ya gafarta mana, Allah ya yafe mana, Allah ya sa mu samu halin gyara su. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.